الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكي سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي نقول لغا دي كينا تشكين غلوم بوشي أجهر بوشي وانا يمتشين لهدي يومنا هدو غوات رمضان هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم عدو دير للي هدو دا أربعين دا هدو وانا كميك دي دير أشرين دا شدا غوات أكو ميلادية تربو بير أشرين دا أكو وانا مجلسي da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsir suratul hajj inda bamu gushe ba cikin tafsirin ayata 35 kafin mu fara tafsiri akwai ta'ziyar rasul mahaifiyar sarkin gamawa kuma shakikiya ga dan uwan mu professor muhammad babangida muhammad dake biyuke Allah ya mata rasuwa an yi jana'izar ta a yau karfe 2 na rana a nan fadar mai martaba sarkin gamawa musa ta addu'a Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta ubangiji ya haskaka mata makwancinta Allah ya yalwata mata kabarinta Allah ya karbi ayyukanta kyawawa laifukanta Allah ya yafe mata Allah ya sanya aljanna ce makomarta ƴan uwa da ƴaƴa da jikoki da masoya Allah subhanahu wataala ya ba su ladan hakuri da juriya da dangana duka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya maza da mata Allah subhanahu wataala ya ji kansu da rahama ya gafarta musu marasa lafiyar mu da suke gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya duk wasu waɗanda suka nemi mu yi musu addu'a ta alkhairi Allah subhanahu wataala ya biya musu bukatunsu na alkhairi abubuwan da suke damun su Allah ya yi musu Allah ya hada kowa da alkhairai da albarkatai da suke cikin wannan wata bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون
كمر يندى مكي بيانا sifofi guda hudu da Allah subhanahu wataala ya ambata na mutanen da suke masu kaskantar da kai wanda Allah subhanahu wataala ya ce wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir wa bashir almukhbitin mun fadi sifa ta farko kamar yanda Allah subhanahu wataala ya ambace ta alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum sune wadanda idan aka ambaci Allah zukatansu suna raurawa sannan sifa ta biyu wasabirina ala ma asabahum kuma masu hakuri akan abin da ya same su sifa ta uku wal muqimis salah kuma masu tsayar da sallah wadannan sifofi guda uku duk mun yi sharhin su mun yi bayanin su sifa ta hudu wa mimma razaqnahum yunfiqun suna ciyarwa daga abin da muka azurta su wanda ita ce sifar su ta hudu wato suna ciyarwa daga arzikin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su wasu daga cikin malamai kamar Ibn Jarir al-Tabari alaihi rahmatullah a tafsirinsa yace anan ana nufin al-infaqul wajib ciyarwa ta wajibi suna ciyar da dukiyarsu suna fitar da haƙoƙin dukiya na wajibi da yake cikin ta kamar abin da ya shafi zakka da kuma abin da ya shafi ciyar da iyali da ciyar da dukkan wani wanda ciyarwarsa take wajibi a kansu to suna yin wannan wasu daga cikin malamai kuma suka ce anan ana nufin kowane irin ciyarwa da ciyarwa ta wajibi da ciyarwa wacce ba ta wajibi ba wanda wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai kamar Ibn Kathir kamar Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di kamar Ash-Shawkani da sauran wasu daga cikin malamai suka ce mimma razaqnahum yunfiqun ana nufin al-infaqu 'ammatan umumul infaq kowace irin ciyarwa wacce take ta wajibi kamar zakka ko ciyarwa ta kafara ko mutum ya ciyar da matarsa ko ya ciyar da iyayensa ko ya ciyar da ƴaƴansa ko ya ciyar da dukkan wani wanda ya wajaba a kan sai ciyar da shi daga cikin danginsa waɗanda suke ƙarƙashinsa haka nan da ciyarwar da take ba ta wajibi ba ciyarwa ta taɗawu'i kamar sadaka da taimakon mabukata wannan duk ya shiga cikin ƙarƙashin fadar Allah wa mimma razaqnahum yunfiqun suna ciyarwa ta wajibi da wacce ba ta wajibi ba daga cikin abin da muka azurta su Allah subhanahu wata'ala ya ce wa mimma aka kawo min wacce take tab'idiyya ce wacce take nuna wani sashi daga cikin abin da muka azurta su ba duka ba dan a nuna maka cewa abin mai sauki ne ba abin ne mai wahala ba shari'a bata ce sai ka bayar da abin da ka mallaka duka wajen ciyarwa ba abin da ya shafi zakka idan mutum yana da dukiya ta kai nisabin zakka sannan kuma ta shekara a hannunsa ba da zarar ta kai nisabi ba zai fitar mata zakka har sai wannan nisabin ya shekara bai ragu daga yadda yake ba idan wannan watan ya sake zagayowa to zai raba abin da yake da shi ya kasa shi kaso kashi 40 ya rike kashi 39 ya dauki kashi 1 bayar kaga wannan ba wani abu bane na azo a gani daga cikin abin da aka mallaka masa ka kasa 40 aka ce ka dau kashi 1 ka kara 2 ka kara 3 ka kara 4 har aka kai ka kara 38 duk ka rike kashi 1 kawai ake so ka bayar a duk cikin miliyan 1 zaka bada 25,000 ne kawai a miliyan 2 zaka bada 50,000 ne tak sauran miliyan 1,950 din naka ne to kaga anan in ka lura cewa abinda aka bukata ka bayar dan wani abu ne kankani shi yasa Allah ya ce wa mimma daga abinda muka azurta ku sai ku bayar ku ciyar ba laifi bane dan ka dauki abinda ka kake da shi da yawa ka bayar sadaka wannan ba laifi kai ba amma dai wannan ba a dora maka nauyin haka ba ba a dora maka alhakin haka ba masu irin wannan kadan ne cikin al'umma irin sayyidina Abubakar kuma idan kana da ma ƴaƴa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ka bar wa ƴaƴanka wani abu yake gaya wa Sa'ad ibn Abi Waqqas lokacin da yayi niyyar zai yi sadaka da dukiyarsa saboda a lokacin ya dace da shi ɗaya tak yake ganin in ya rasu ya bar dukiyar nan dukiyar ta mata yawa kuma yana ganin ya mace ce akwai waɗanda za su tausaya mata cikin dangi don haka sai ya niyyar yin sadaka da dukiyarsa gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam yace dubo shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi a'a yace to ya rasulullahi zan ba da rabi annabi yace a'a yace zan ba da sulusi wato daya bisa uku annabi yace as-sulusu was-sulusu kathir sulusi ma yana da yawa fa innaka la antazara warathataka aghniya خيرا من ان تذرهم عاله يتكففون الناس zo yace kabar magadanka suna masu wadata yafi akan kabar su ba su da komai a hannunsu suna roƙon mutane anan kabar annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa albishir cewa nan gaba zai hayayyafa a lokacin yaɗai ce da shi Albishir biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kinsa masa a cikin wannan maganar tashi da malamai suke kiransa al-idmaj a shigar da wata magana cikin wata maganar da ba ita ce ake yi a zahiri ba shine malaman balaga suke ce masa al-idmaj annabi ya kinsa maganganu guda biyu albishir guda biyu a cikin maganar sa albishir na farko da yace la antaza warathataka aghniya kabar magadanka yana nuna masa cewa zai hayayyafa nan gaba har ya samu wadanda za su gaje shi ba wai ya ce dai tak zai bari ba sannan abu na biyu yana nuna masa cewa wani rashin lafiyar da yake yi ba ta rasuwa ba ta mutuwa ba ce zai tashi har kuma zai tsawon rai har ya kai ga hayayyafan ma yaya to duk wannan cikin maganar da yayi aka fahimci haka to ashahid anan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace koda sulusi ma ai yayi yawa shi yasa aka ce mamaci kada yayi wasiya da sama da sulusi in yayi wasiya da sama da sulusi ba za a zartar da wannan wasiyar dukanta ba to saboda haka anan ubangiji subhanahu wataala yake nuna mana cewa abinda ake bukatar ka ciyar dan kadan ne in kai da akari da ni'imar da Allah subhanahu wataala yayi maka sannan kuma in ka bada kadan din shi kuma Allah subhanahu wataala ya ninninka maka da yawa shine ya baka shi ya hore maka ya baka lafiya sannan kuma ya buda maka hanyar samu har ka mallaka amma idan yazo yana roƙon ka ka ciyar sai ya ce ka bayar bashi zai bayar maka manzal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katira wane ne zai ba wa Allah rance kyakkyawar rance rance mai kyau ubangiji ya ninninka masa shi ninkin ba ninkin in ya tashi biyan ka ya biya ka fiye da yadda kai ka bayar waye yake yin wannan in ba Allah ba mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah ya kwatanta wanda zai dauki sadaka ya bayar da kwaya guda daya ta hatsi ko ta gero ko ta masara da za a sa ta a ƙasa ta fitar da zangarniya guda bakwai ko wace zangarniya kuma tana dauke da yaya guda 100 kaga 700 kenan kwara daya ta fitar da zangarniya bakwai ko wace zangarniya kuma tana dauke da yaya 100 kaga 700 kenan ma'ana Allah zai ninninka maka abinda ka bayar din nan guda daya har sau 700 kuma ba nan Allah ya tsaya ba ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah zai ninninka ba wanda ya ga dama fiye da ma haka ila adha'afin kathira wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne kuma masani ya san wanda yayi dan Allah ya kuma san wanda yayi dan yayi gori ko kuma ya cutar da wanda ya bawa alladhina yunfiquna amwalahum thumma alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun Allah ce wadanda suke ciyar da dukiyoyinsu suke ciyar da dukiyoyinsu a hanyar Allah sannan ba sa bin abinda suka ciyar da gori ko kuma cutarwa Allah ce to waɗannan suna da wani dadan su na musamman a wurin ubangijinsu babu tsoro tare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba haka nan ubangiji subhanahu wataala a wurare daban-daban ya kwadaitar akan ciyarwa fi sabilillah masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah wa masalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله ما تعملون بصير وبقيت يتي مثال وانا نسكيت شير دوك يسر النمي يردر الله كما ستبت دزكا تنسو تكين إيماني تثبيتا لأنفسهم كمثل جنة بربوة كمروان لنبوني أكن جقاوة أصابه وابل أصابها وابل da ba makon ruwa ya sauka akan ta kamar wani lambu ne akan jigawa da ba makon ruwa ya sauka akan sa fa'atat ukulaha dha'ifain sai ya bada amfanin cikin sa har ninki biyu wa illam yusibha wabilun idan kuma ba makon ruwa ma bai sauka akan sa ba fatallun to sai yayyafi ya same shi to wannan ma sai wadatar da shi saboda yadda yake kan tudu haka Allah subhanahu wataala yake kiran mu da mu ciyar da abin da muke da shi dan Allah ko mun kankantar abin da kake da shi ka bayar dan Allah ubangiji zai ninninka maka zai cika maka ladanka zai ƙara maka afalalakka innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur ليوفيهم الله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور الله جي إن الذين يتلون كتاب الله للي ولن سكي كرنت للتافن الله وأن شين ما في في تن ذكري وأن الله يفار فلا أتكم ونن آية الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سننكما وأقاموا الصلاة suka tsayar da sallah shine abinda Allah ya faɗa a cikin wannan ayar wal muqimi ssalah suka tsayar da sallah ta hanyar bayar da ita kamar yadda aka umarce su wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suka kuma ciyar daga abinda muka azurta su a boye ko kuma a bayyane ko a fili a sarari yarjuna tijaratan lan tabur suna fatan wani kasuwanci suna fatan cin ribar wani kasuwanci da ba zai yi tasgaro ba shine kasuwanci tare da Allah Allah ce li yuwaffihum ujurahum dan ubangiji ya cika musu ladan su wa yazidahum min fadlihi ya kuma ƙara musu ma daga falalarsa Allah ce innahu ghafurun shakur lalle Allah ghafurun ne mai gafara ne kuma mai godiya to anan zamu ga ubangiji subhanahu wataala ya ambaci wannan aya da wannan albishir da yace aiwa masu kaskantar da kai a cikin wannan sura da take bayanin wasu ayyuka na haji babu shakka akwai alaka kakkarfa tsakanin ambatan masu kaskantar da kai da sifofin su da kuma irin gwagwaban ladan da Allah ya aje musu da wannan sura ko kuma da wannan mawdu'i na aikin haji aikin haji cike yake da alamar kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala tun daga lokacin da mahajjici zai cire tufafinsa masu tsada ya cire dukkan wani dinkakken tufa ya saka wani mayafi da kuma kwarjan da zai daura sannan ya bude kansa ya cire hularsa ko ya cire rawaninsa ya bar kansa a bude sannan yayi tafiya yana kai kawo ko dai wajen dawafi ko kuma tsakanin Safa da Marwa ko kuma tafiya tsakanin Mina zuwa Arfa daga Arfa zuwa Muzdalifa daga Muzdalifa zuwa wajen Jifa wani lokaci yayi tafiya a kar kamar yadda yawanci a da hakan abin yake kasancewa a kar ake tafiya kafafun su yi kura ana turmutsitsiniya da shi duk matsayin sa duk darajar sa duk girman sa wani lokaci a bankade shi wani lokaci a taka shi amma duk ya hakura ya daure saboda abin da yake yi dan Allah yake yi wannan ita ce shine qimmatut tawadu kaiwa matuka wajen kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala to babu shakka kaga wannan yana nuna cewa duk mutumin da yayi wannan yayi cikakkiyar miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala ya kuma fita daga dukkan ya sabile daga dukkan wani ayyuka da ya saba yi ya shigo wasu ayyuka wanda ba su ya saba yi a cikin rayuwarsa ba saboda haka duk sanda aka ambaci sunan Allah ko aka karanta ayar Allah a gaban sa zuciyarsa sai ta laurawa haka nan zai yi hakuri daga dukkan abin da zai shiga cikin sa na wahalhalu ko wani abin da zai gani na bacin rai sannan kuma ya tsayar da sallah a wuraren da aka umarce shi yayin sallah a gurin sannan kuma yayi ayyukan da aka umarce shi yayi na taimakon waɗanda suke buƙatar taimako babu shakka wannan babu wanda zai yi shi sai wanda yake cikakken mumini zaka ga ya kashe dukiyarsa wajen tafiya aikin hajjin da guzuri da sauransu sannan kuma ya kashe dukiyarsa wajen sayan abin hadaya zaka ubangiji subhanahu wataala ya sifanta al-mukhbitina da waɗannan sifofi sannan Allah ya ci gaba da cewa wal budna ja'alna halakum min sha'airillah raquma masu kiba kuma mun sanya muku su alamomi ne na bautar Allah lakum fiha khair kuna da amfani ko alkhairi tattare da su fadhkuru smallahi alaiha sawaffa ko ambaci sunan Allah akan su yayin da suka zo yankan su sawafa suna tsaye akan kafafu guda uku fa idza wajabat junubaha idan ran su ya fita bayan sun fadi kasa fakulu minha to sai ku ci daga gare su wa at'imul qani'a ku ciyar da wanda yake mai roko wal mu'tar da wanda yake kamewa ko kuma wa at'imul qani'a ku ciyar da wanda yake mai wadatar zuci wal mu'tar da wanda yake roko kazalika sakharna halakum la'allakum tashkurun kamar haka ne muka hore muku waɗannan dabbobi domin ku yi godiya Allah subhanahu wata'ala a baya ya umarci bayansa cewa su ambaci sunan Allah liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am Allah ce su ambaci sunan Allah akan abin da ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima wanda za su yanka saboda hadaya yayin da suka yi aikin hajji wanda yake buƙatar hadaya ko kuma su yi hadaya ta tadawwu'i wanda yayi aikin hajji na tamattu'i ko na ƙirani zai yanka hadayarsa wanda ma bai yi hajjin tamattu'i ba bai yi ƙirani ba ifradi yayi in ya ga dama zai iya yanka hadaya ta tawwu'an kamar yadda waɗanda ba su samu zuwa aikin hajji ba suke yanka dabbobin layya to anan sai ubangiji subhanahu wataala cikin dabbobin da ake yin layya ko ake yin hadaya da su waɗanda su ne raquma da shanu da ƙananan dabbobi wato tumakai raguna da tumakai da awakai da abinan da ƴaƴan awakai sai Allah anan ya ware raquma da ambato aka ambace su saboda kasancewar raquma su ne mafiya girman dabbobi da ake yin layya da su su suka fi tsada sai ubangiji ya ware su da ambato yace wal budna raquma masu kiba al budun jam'i ne na badana badana bit tahrik badana kuma su ne raquma sawa'un a mazajen raquman ko matan su wato raqumi ko raquma an kirawo su da wannan suna badana jam'in sa al budun saboda girman da suke da shi li badanatiha saboda girman jiki da kuma kitse da suke da shi to wannan shine abinda wasu malamai suke cewa sunan ya takaita ne ga nau'in raquma kadai su ake kira albudun wasu suka ce a har ma shanu za su shiga cikin wannan suna na albudun wato ana kiran shanu ma albudun daga albudun ja'alna halakum zai dauki raquma da shanu haka wasu daga cikin malamai suka ce saboda shari'a ta daidaita su mutum bakwai za su iya haduwa akan raqumi ko raquma daya haka nan mutum bakwai za su iya haduwa akan sa ko saniya daya to tunda aka daidaita su a hukunci to daidai suke a cikin sunan ma ya tabbata cikin sahih muslim da sunanul arba'a hadisin jabir dan abdullahi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun fita tare da shi haji sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce su an nashtarika fil ibli wal baqari mai tarayya wajen hadaya araquma da shanu kullu sab'atin minna fi badana kowane mutum bakwai daga cikin mu su yi tarayya a badana daya to kaga da farko yace raquma da shanu sai kuma ya kirawo abinda za su yi tarayya akan sa da wannan suna badana to wannan yasa wasu malamai suka ce to dan haka in aka ce badana ana nufin raqumi ko raquma ko sa ko saniya a wani lafazin Jabir yake cewa ishtarakna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fil hajj wal umrati fi kulli sab'atin fi badana kullu sab'atin fi badana yace mun yi tarayya tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato wajen tafiya aikin hajji da umara sai kuma kullu sab'a wato tarayya muka yi muna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama kowane mutum suka yi tarayya fi badana akan badana guda daya wato raquma ko saniya ko raqumi ko sa sai wani mutum ya ce wa Jabir dan Abdullah ayushtaraku fil badana ma yushtaraku fil jazir fil jazur shi abin da ya fahimta al badana ana nufin al jazur ana nufin abin nan ana nufin raquma sai ce a yanzu akan yi tarayya a raquma kamar yadda ake yin tarayya a raqumi tare da cewa kalmar badana din tana daukan duka sai ya ce mahiya illa min albudun ai dukan su gaba daya abu daya ne albudun ne Allah kuma cewa wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah raquma masu kiba mun sanya muku su alamu ne na bautar Allah Abdu ibn Hubayt da Ibn al-Munzir sun fitar daga Abdullah dan Umar yana cewa la na'lamu al-budna illa min al-ibli wal-baqari mu asanin mu in aka ce al-budun ana nufin raquma da shanu da haka wasu daga cikin malamai suna cewa al-budun anan da Allah ya ambata ya kunshi raqumi ya kunshi sa duka biyun daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi kamar yadda muka ji akwai Abdullah dan Umar akwai cikin tabi'ai Sa'id ibn al-Musayyab akwai al-Hasan al-Basri akwai Ata ibn Abi Rabah haka nan daga cikin al-mufassirina malaman tafsiri akwai al-Wahidi al-Hasan al-Wahidi da ibn Atiyah da ibn Kathir da al-Khazin har ma wani daga cikin malaman tafsiri shine al-Rasani a cikin littafin Sirmuzul Kunuz fi tafsir al-kitab al-aziz yake danganta wannan ra'ayi zuwa ga jumhurul mufassirin cewa shine mafiya yawancin malaman tafsiri suka tafi akan sa cewa ayar tana fadar falalar wato layyane wa bin tana fadar falalar hadir raquma ne da shanu gaba daya babu ba wai kawai raquma take magana akan su ba ابن كثير عليه رحمة الله تفسيرا سا يكي وأما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه باب ساباني تكان ما لمي البدنة أنا نفهم راقمي لراقم الدكبي واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة على قولين أما سافا كوسانيا أنا كرنشي بدنة زي شكر كشموانا آير كوكو yace sun yi sabani akan nan magana biyu ce wasu suka ce eh wasu suka ce a'a sai yace to amma shi asahhuhuma mafi ingancin magana a gurin sa annahu yutlaqu alaiha zalika shar'an a shar'ance ana kiran raquma ko raqumi afwan da raqumi da raquma da sa da saniya ana kiran su badana wannan shi ne abinda Ibn Kathir ya faɗa duk cewa shi ba Shafi'i ne amma anan ya saba mazhabarsa ta Shafi'iyya don mazhabarsa ta Shafi'iyya la tutlaqu al-budun fil haqiqati illa ala al-ibil raquma kadai ake kiransu da al-budun banda shanu amma in aka kira saniya da albadan shi suka ce wannan majaz ne amma hakikanin kalmar badan budun ana nufin raquma ce da mutun zai yi bakance sai ya fada da larabci ya ce la azbahanna badana to sai yazo ya yanka saniya suka ce bai tayi ba saboda a gurin su badana raqumi ne ko raquma da yake fadi kalmar badana sai yanka saniya suka ce to bai cika wannan alkawari ba hujjar su kuma shine a cikin ayar Allah cewa idza wajaba fadhkuru ismallahi alaiha sawaffa ko ambaci sunan Allah akan su in kun zo yankan su sawaffa suna tsaye akan kafafu uku wanda tsayuwa akan kafafu uku a daure ta hagu sifa ce da ake soki raqumi da ita kafar gaba za a sagale ta a daure ta sai a bar kafa uku sannan sai a soke shi amma shanu ba haka ake musu ba sauran su ce to gashi a can cikin ayar an nuna raquma ake nufi ba shanu ba sannan suka yi hujja da abinda Imam Muslim ya rawaito da Abu Dawud hadisin Jabir ya zo da lafazin albadanatu an sab'atin walbaqaratu an sab'atin mun yi hajji tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum bakwai suka yi tarayya wajen yanka badana shine raqumi sannan mutum bakwai suka yi tarayya wajen yanka saniya ce to kaga ya bambanci tsakanin badana da baqara badana yana nufin raqumi ko raquma baqara kuma yana nufin saniya da abu ɗaya ne kaga babu buƙatar a bambance bambancewar yana nuna cewa badana suna ne da ya takaita akan raqumi da raquma amma banda shanu daga cikin abinda yake ƙara ƙarfafa wannan ra'ayi na biyu hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wanda yake maganar falalar gaggauta zuwa sallar juma'a falalar gaggauta zuwa sallar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ihtasala yawm al-juma'ati ghusla al-janabati thumma rah wanda ya wankan juma'a wankan kamar wankan janaba wato ya gama jikinsa da ruwa duka thumma raha sannan yayi sammako فكأنما قرب بدنه تو كمر يا ينكا راقما كو راقمي ني يا باير صدقه sannan sai yake cewa man raha fi sa'ati thaniyati wanda kuma yi sammako a sa'a ta biyu fakannama qarraba baqara shi kuma kamar ya yanka saniya ne yayi sadaka da namanta kaga sai aka bambance tsakanin badana da baqara da a ce abu ɗaya ne to da zai zata mu akwai maimai a ciki sannan annabi ya ci gaba da cewa wanda ya je a sa'a ta uku shi kuma faka'annama qarraba kabshan aqrana kamar ya bayar da wato sadakar naman wato ya yanka naman rago kosashe mai kaho ya bayar wa man raha fi sa'ati rabi'a wanda kuma ya tafi a sa'a ta hudu shi kuma faka annama qarraba dijaja kamar ya bada sadakar kaza wanda kuma ya tafi a sa'a ta biyar faka annama qarraba bayda shi kuma kamar yayi sadaka da kwan kaza to kaga a wannan hadisi suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambanci tsakanin badana aka nuna shine ladan farko sannan baqara wasu daga cikin malamai ma har suka yi hujja da wannan hadisin akan fifita yin layya da raquma saboda annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wanda ya yi gaggawar zuwa masallacin juma'a shi ne zai samu wannan kaso sabanin wanda ya zo daga baya shi kuma ya samu wanda ya zo a sa'a ta biyu ya samu kamar ladan wanda ya yi sadaka da naman saniya sannan rago sannan kuma kaza to sun yi hujja da wannan akan gabatar da ko fifita layya da raquma duk da cewa dai wannan ba shi ne rajihi ba daga cikin waɗanda suka ce in aka ce albadana ana nufin raquma kadai akwai cikin tabi'a akwai Mujahid ibn Jabr almajirin Abdullahi dan Abbas أكوي الحكم ابن عتيبة لقى تكيم معلمان تفسيري أكوي الفخر ابن الخطيب الرازي أكوي القرطبي أبو عبد الله أكوي برهان الدين البقاعي بتفسير النظم الدرر أكوي العليبي أكوي الشوكاني لابن عاشور ولنا دكسنا قلن كلمر البدن تنرف راقما كوي وانشان كما مغانر جابر لأكا كاو حديث جابر لإنك توا سنجي تاريا ينا نفن تاريا أهو كنشي ني تاريا أهو كنشي أما أفلا لا شيني واند زي يدرا واند زي يليس أبنى واند زي يهدى يسا واند زي يهدى يسا وإن شاء كوي بمبانشي أثكين وجن دبوبين دزا أينكا سكانون واند زي يهدى يا واند زي يليا dan muna maganar wanda zai yi hadaya anan ana maganar hadaya ne an fahimta waɗanda za su yi hadaya da raƙuma sun fi waɗanda za su yi hadaya da sauran nau'ukan dabbobi anan ana buƙatar nama ne saboda ka wanda za su yi da raƙuma suna gaba sai kuma wanda za su yi da shanu sauran sau kuma sai sauran ƙananan dabbobi saboda a wajen hadaya nama ake buƙata an fahimta saboda haka ne anan ubangiji subhanahu wataala yake ya wato yake banci raquman da ambato bayan a baya can ya ce bahimatul an'am bahimatul an'am ta kunshi duka nau'ukan dabbobin da ake hadaya da su wanda su ne samaniyatu azwaj inda Allah ya ambata a cikin suratul an'am to amma anan kuma sai Allah ya ware raquma saboda a nuna maka cewa raquma ga wanda zai yanka abin hadaya yafi wato falala ya fulada saboda girman su da darajar su da matsayin su a gurin mutane sannan kuma ga yawan nama da suke tattare da shi sannan suna da sifofi da suka sha bamban da su da sauran dabbobi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a hajjin sa ta bankwana ya koro raquma 100 mi'atan min al-ibil raquma 100 ya koro domin hadaya da hannunsa mai albarka yanka 63 sauran kuma sai ya soke 63 sauran kuma sai da Ali ya soke su amma bai yanka saniya ba bai yanka akuya ba ko rago a wannan lokaci duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa matansa hadaya da shanu su matansa sai yayi musu hadaya da shanu amma shi sai wa kansa hadaya da raquma ya yanka raquma ya soke raquma 100 ya soke 63 da hannunsa sayyidina Ali ya karasa sauran wannan shi yake nuna maka falalar wato raquma a wajen hadaya shi yasa ubangiji subhanahu wataala saboda girman sha'anin raquma ya ja hankalin yan adam cewa su yi la'akari da halittar da Allah ya yi wa raquma su kafa hujja da halittar raqumi akan rububiyyar Allah subhanahu wataala da girman kudurarsa Allah ya hada batun halittar raqumi da jan hankali akan ayi tintintini cikin halittarsa da jan hankali akan halittar sama da ƙasa da duwatsu afala yanzuruna ila aljibal afala yanzuruna ila alibli kayfa khuliqat wa ila aljibali kayfa nusibat wa ila alardi kayfa sutihat yanzu ba za su duba zuwa ga raquma su ga yaya aka halicce su ba ba za su yi duba zuwa ga duwar watsu ba su ga yadda aka kafa su a ƙasa ba za su yi duba kan ita ƙasar kanta ba su ga girman kudarar Allah da isar ikonsa Allah subhanahu wataala cikin alamomin da ya faɗa na tashin alkiyama da firgici da razana da tsorata zai faru yayin da alkiyama ta zo tsayuwa a nan gurin ubangiji ya faɗi yadda za a yi watsi da raquma masu ciki raquman da suke da ciki raqumi ko raquma dabbobi ne masu tsada masu daraja a gurin larabawa suna daraja raqumi kwatai kwarai da gaske saboda su ci namansa su sha nonansa su hau kansa su yi doguwar tafiya amilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus sannan su dora masa kaya sannan su yi amfani da gashin jikinsa wajen yin tantuna da abin kwanciya da kayan sawa abubuwa da dama da suke yi da raqumi haka raqumi yake da daraja a wajensu to amma Allah shi yake gaya musu cewa idan alkiyama ta zo tsayawa mutun yana ga raƙumin sa ko raƙumar sa da ciki a lokacin da tafi kowace raƙuma daraja kenan da gata yayin da take da ciki saboda za ta haifar da abin da za samu karuwa to amma saboda tsoro da razana za a watsar da su ba tare da masu kiwo ba shine wa idhal isharu uttilat ce idan raƙuma masu ciki aka yi watsi da su ba makiyaya wanda yana nuna cewa lalle ana cikin firgici to wannan halitta da Allah subhanahu wataala ya yi wa raƙuma da matsayi da ya ba su da kima da suke da shi Allah subhanahu wataala ya ambaci wannan to ballantana kuma ya zanto raƙumin an ware shi ko an ware raƙumar dan a zo da ita ɗakin Allah sannan a yanka saboda Allah ai sadakar da naman sa kaga babu shakka wannan zai ƙara masa kima akan kimar da yake da ita zai ƙara masa daraja akan darajar da yake da ita sa samu albarka mai yawa da alkhairatai mai su yawa shi yasa Ubangiji subhanahu wataala ya gaya wa mutane irin wannan baiwa yace ja'alnaha lakum min sha'airillah mun sanya muku su alamomi ne na bautar Allah wato alamomi ne na zahiri waɗanda suke nuna cewa bawa ya sadu da ya miƙa komai nashi zuwa ga Allah subhanahu wataala aka shar'anta masa ya kora raƙumansa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kora raƙumansa tun daga Madina ya kora su ya yi musu alama ya sa musu ratayi rataya musu kar rataya musu takalmi sannan su yi musu alama a tozonsu sa ƙarfi kamar sakiya a yi musu alama a tozo wanda yake nuna cewa wannan raƙumin ko wannan raƙumar an sadaukantar da shi ne ga Allah subhanahu wataala shi kadai ko da bacewa yayi to babu wanda zai cutar da shi babu kuma wanda zai taba shi za a kula da shi za a sadaukar da shi kamar yadda mai shi yayi niyya ga Allah subhanahu wataala shi kadai shi yasa Allah subhanahu wataala ya hadi kan cewa kada a keta alfarmar waɗannan dabbobi da Allah subhanahu wataala wato aka keɓance shi da ita Allah ke cewa ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sha'airallahi wala ash-shahra al-harama wala al-hadiya wala al-qala'ida ce ya ku waɗanda suka yi imani kada ku halatta keta alfarmar alamomin bautar Allah sune sha'airallah wala ash-shahra al-harama kada ku laƙanta wata mai alfarma wato watan da yake cikin ashhurul hurum kada ku yi wani abu da bai dace a cikinsa ba haka nan walal hadiya ko dabbobin hadaya walal qala'ida ko dabbobin da aka sa musu alamu na cewa waɗannan dabbobi ne da aka keɓance su domin bautar Allah subhanahu wataala Allah ce lakum fiha khair kuna da alkhairi tattare da su wato akwai amfanuwa da za ku yi tattare da waɗannan dabbobi amfanuwa a rayuwarku ta duniya da kuma rayuwarku ta lahira domin a cikinta akwai amfanuwa ta rayuwar duniya za ku sha nonansu za ku ci namansu za ku hau kai ku yi tafiya za ku ɗora kayanku za ku yi amfani da gashin fatar jikinsu ku yi amfani da ita wajen yin sutura ko kuma wajen yin abin shimfiɗa ko kuma abin da za ku kare rana da shi wato tantuna kuna da abubuwa da dama da kuke yi da su na amfaninku na duniya sannan kuma ku yanka ku yi sadaka da naman ku nemi kusancin Allah subhanahu wataala da wannan ku bauta wa Allah da wannan saboda haka lakum fiha khairun ay khairud dunya wal akhirah kuna da alkhairi amfani na duniya da za ku mora daga waɗannan dabbobi haka nan kuma kuna da amfani na lahira da za ku mora daga wannan dabbobi ابن أبي شيبة يا فتر دجا مجاهد أثر دجا مجاهد ابن جبر الماجر عبد الله بن أباس يا كرن تفدر الله لكم فيها خير هنا الخير تترى وأن الدبوبي سيأتي إن احتاج إلى اللبن شربا وإن احتاج إلى الركوب ركبا وإن احتاج إلى الصوف أخذا إذا من راقم يبقى تشانون راقم سيشاه in ya buƙaci ya hau in ya buƙaci ya ɗauki gashin jikinsa ya amfani da shi ya ɗauka kaga wannan alkhairi ne mai yawa tattare da shi saboda akwai alkhairi na duniya akwai kuma alkhairi na lahira suna daga cikin manyan abinda ake kusantar Allah da shi ibnu abi hatim a tafsirin sa kamar yadda ibnu kathir ya kawo a cikin tafsirin sa haka nan as-suyuti a cikin ad-durrul mansur sun kawo daga malik ibnu anas yake cewa Sa'id ibn al-Musayyab ɗaya daga cikin manyan malaman Madina ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ya tafi aikin haji daga cikin waɗanda suka tafi aikin haji tare da shi akwai Abdurrahman ibn Harmala ibn Harmala wannan shine Abdurrahman ibn Harmala ibn Amr as-Sulami ɗaya daga cikin almajiran sa to sai shi Sa'id ibn al-Musayyab wanda shine malami babba ya tashi sayan abin layya sai ya sayi rago sai ya sayi rago shi kuma ibnu harmala abdurrahman ibnu harmala yana da dinari guda bakwai kudi ne mai yawa gaba ɗaya sai ya sayi rago ma mai kiba da shi to shi ne sai ya soke wannan rago ma shi ne sai sa'id ibn al-musayyib yake cewa amalaka fina uswa ba za ka yi koyi da mu ba kuma ɗan sai rago kai kuma sai ka tare shi ne albajiri ka bata ya koyi da malaminsa amma shi sai ya kashe kuɗi mai yawa ya sai ya yi raƙuma to shi ne sai ya ce ni na ji Allah yana cewa wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair sai karanto wannan aya ce raƙuma masu ƙiba mun sanya muku su alamomi ne na bautar Allah kuma kuna da alkhairai tattare da su sai yace fa ahbabtu an akhudha alkhaira min haythu dallani Allah alai da haka naso in kwashi alkhairi daga inda Allah ya nuna min Allah ya nuna masa cewa lakum fiha khair da haka anan zan fanshi a cikin wannan zan fanshi zan samu alkhairin duniya da lahira to wannan ansa sai ta bawa ibnu musayyib sha'awa har ya zanto ma shi ma yana bada wannan labari Abu Nu'aym al-Asbahani Abdullah ibn Ahmad ibn Abdullah a cikin littafin Sahihatul Awliya ya rawaito daga Sufyan ibn Uyayna yake bada labarin Safwan ibn Sulaym wani bawan Allah Safwan ibn Sulaym al-Madani az-Zuhri maulahu ɗaya daga cikin manyan malamai na hadisi sannan kuma ɗaya daga cikin masu bautar Allah da suka yi suna a zamaninsu har wani daga cikin magabata ina jin Anas ibn Iyad ne ko waninsa yake cewa da za a yi shelar cewa gobe alkiyama za ta tashi a gaya wa mutane yace to Safwan ibn Sulaym babu wani abin da zai iya karawa na ibada akan wacce ki kai yanzu da za a ce maka gobe alkiyama za ta tashi to na san duk ƴan abubuwanka na asusu za ka yi ta sadaka da su kai bayan Allah wanda bai sani ba ke da shi zai karba haka duk wasu abubuwa na ibada wacce za a alkiyama ta tashi ka bada mai zan yi da shi to kaga a daren mutum zai kwana istighfari salati da talla da waye to yace to shi Safwan ibn Sulaym da za ci da shi gobe ce alkiyama za ta tashi gobe alkiyama za ta tashi ba ya da abin da zai kara da ibada akan wanda yake Abdulaziz ibn Abi Hazim yake cewa sun tafi da shi haji yace tunda suka tafi har suka dawo bai ga ya kwanta kan filo ba bai ga ya kwanta ya bacci ba saboda tsananin ibada baya bacci ko zai yi baccin sai dai a zaune amma ba zai kwanta ba ke yayi wa Allah ba kancin cewa ba zai kwanta ba in baccin ne ma sai dai ya kama shi a zaune saboda sanya ya bauta wa Allah lokacin zafi ne to sai ya kunshe kansa a daki ya kiyamul laili a cikin daki lokacin sanyi ne kuma sai ya hau kan saman rufi saboda zafi ya hana shi bacci sanyi ya hana shi bacci yana daki zafi ba zai bace bacci ba sai ta ibada in yana sama lokacin sanyi sanyi ba zai bace bacci ba ce ya shekara 30 a watar wayar cewa ya shekara 40 bai kwanta ba da yazo mutu da yazo rashin lafiya ya zo karshen rayuwarsa yana gargara aka ce a kwantar da shi yace to ya warware alƙawarin da yawa Allah kina in aka wa kwantar da ni na mutu a kwance na warware ba kancen da nayi sai dai ku jingine ni haka aka jingine shi a jingina haka yau Sufyan ibn Uyayna yake cewa Safwan ibn Sulaym ya tafi haji yana da dinari guda 7 fashtara biha badana sai je sai raquma ko raqumi da wannan dinari sai aka ce da shi iyafa abin da kake da shi kenan ma'ana baka da wani guzurin kuma sai wannan kuma kaje ka sai abin hadaya da shi sai yace inni sami'tu Allah yaqulu lakum fiha khair sai naji Allah yana cewa kuna da alkhairi tattare da su saboda haka bazan yadda in yi wasa da wannan alkhairin ba haka duk wani wato jan hankali da ubangiji zai musu suna daukar shi da girman gaske fadar Allah da yace lakum fiha khair ku shi yasa ba sa wasa da wannan Allah ya ce fadhkuru smallahi alaiha sawafa ku ambaci sunan Allah akan waɗannan dabbobi yayin yankan su sawafa suna tsaye akan kafafuwansu uku wato lokacin da kuka zo za ku soke su to ku ce bismillahi wannan umarni ne na wajibi dole ku faɗa haka yayin da su dabbobin suke tsaye akan kafafuwansu wato su raquman suke tsaye akan kafafuwansu guda uku an sakale kafar hagu an sakale kafar hagu kamar da yazo cikin hadisin Abdullahi dan Abbas kuma Ibn Umar ya nassanta akan haka cewa sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama soke raqumi a tsaye Imam al-Bukhari da Muslim su rawaito hadisi daga Ziyad ibn Jubair yace Ibn Umar أتى على رجل وهو ينحر دابته باركة يا سمك يدا راقو مرسا يا غرفان الدا إتا أكسا ينا سوكي تا سي ابن عمر يتي ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تاشيتزي كأولي كفت تي سنة النبي كني صلى الله عليه وسلم haka wannan ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dawud ya rawaito daga Jabir dan Abdullah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna soke raquman su yayin da suke tsaye bayan sun daure kafar su ta hagu sun sakale kafar gaba ta hagu sannan kuma suna tsaye akan sauran kafafuwan su Ata ibn Abi Rabah yana ganin cewa kowace kafa ma ana iya sagalewa ta dama ko ta hagu ba wai lalle sai ta hagu ba amma ita dabba wacce take a karamar dabba ce ko kuma saniya ce to wannan ana kwantar da ita ne a gefen ta na hagu sannan kuma sai a fuskantar da ita alqibla a danne kanta saboda kada ta zabura a yanka ta a kwance wanda ita ce sunna kuma ayi kabbara ayi bismillah lokacin da aka zo yanka ko lokacin da aka zo sokewa kamar yadda muka yi bayani a baya abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh